Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin Alhamis 6 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa. Firaministan Pakistan ya yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a Afghanistan. Firaministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tuni ya kashe ɗaruruwan mutane.
Kanan labarin kenan. To ko me yasa majalisar dattawan Najeriya ke son yin tozali da ministan sadarwa kan batun tsaro?
Yaya za ka ma ɗauki sim card ka yi amfani da shi? Misali ko a Saudi Arabia ko a Iran ko a Israel, a ce ba kama ya nema za ka fara?
To a yayin da wasu ke cewa ziyarar zawarci ce APC ta kai ma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, wasu kuma na cewa marmarin PDP aka fara yi. To ko me yasa?
To a waye gari? Buhari da kansa yake cewa jarasan mutum ne, sannan har a zo a ce wurin APC suna kawo su ziyara.
Hukumar kiyaye haɗuran motoci shiyar Borno arewacin Najeriya ta gano cewa gudun kauce ma Boko Haram na haddasa haɗuran motoci.
Kowa yana so ya wuce wannan danger zone. Kaga ganin zuwa Aunu, daga Aunu zuwa Jakana, daga Jakana zuwa Benishek.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa, amma ya ba su tabbacin cewa Amurka za ta yi nasara a wannan yaƙi da cutar ta corona. Kwana guda gabanin hutun ranar cika ciki, wato Thanksgiving na shekara-shekara da ake yi yau Alhamis, Biden ya alƙawarin tartibin ƙwarin gwiwa don haka a saurara wannan ba zai dawoma ba har abada. Ya ce ana iya samun allurar rigakafin farko na ƙwayar cutar coronavirus a ƙarshen Disamba, yayin da ya sha alwashin za a yi wa dukkan mutanen ƙasar rigakafi da zarar lokaci ya yi. Da yake magana daga garinsu na Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya ce a halin yanzu Amurkawa na buƙatar yin taka tsantsan. Da yawa sun yi jinkiri ko kuma sun yi bars da su. A bada tazara tsakanin mutane, a sanya takunkumin fuska tare kuma da kaucewa yin manyan taruka. Biden ya ce a duk tsawon rayuwarsa ya saba da yin babban taro na dangi a ranar cika ciki, amma wannan karan zai yi bikin ne kawai tare da matarsa Jill Biden da ƴarsa Ashley da kuma mijinta Howard Karen. Prime Minister Pakistan Imran Khan yana yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikicin Afghanistan, yakin Amurka mafi tsawo. Bayan lokaci mai tsawo ne ake fatan samun zaman lafiya a Afghanistan. Babban nasara ce ga Trump saboda a zahiri ya tilasta wannan shirin zaman lafiyar, a cewar kan jiya Laraba yayin tattaunawa tattalin arzikin duniya ta yanar gizo. Kan ya ƙara da cewa, ina jin cewa shugaba Trump ya yi rawar gani a nan, kuma ina da yakinin cewa zababben shugaba Biden ba zai sauya wannan ba saboda babu wata mafita. Saboda haka ina ganin kowa zai yi kokarin tursasa wannan tsarin na zaman lafiya. Tattaunawar ta dauki kusan watanni 20 kafin samun da yarjejeniyar gina zaman lafiya a watan Fabrairu da ya gabata tsakanin abokan adawar biyu a yakin Afghanistan na shekaru 19. Prime Minister Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tuni ya kashe ɗaruruwan mutane tare da raba mutane sama da 40,000 da mahallansu a kasar da ke zaman babbar aminiyar Amurka a gabashin Afirka. Matsayar da ta firgita jami'an diplomasiya daga Addis Ababa zuwa Washington game da yiwuwar ci gaban rikicin. Jiya Laraba, Prime Minister Abi Ahmed, wanda shekara ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, saboda kokarin da yayi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta Eritrea, ya fitar da wata sanarwa da bata nuna adawa ga ainihin masu adawa da shi ba, wato jam'iyyar Tigray TPLF, amma ga ƙasashen duniya. A matsayinta na ƙasa mai cikakken iko, Habasha na da cikakken 'yancin kiyayewa da aiwatar da dokokinta cikin yankinta, in ji Abi game da rikicin da ya faru a farkon watan Nuwamba, lokacin da ƙungiyar TPLF ta kai wa sojojin tarayya hari, kuma wannan shine ainihin abin da muke yi.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda ganin yadda miyagu ke amfani da katin SIM na waya wajen tsara ta'asarsu. Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci ministan sadarwar ƙasar Dr. Ali Ibrahim Fantami don sanin ko me yasa har yanzu miyagu ke iya amfani da layuka marasa rajista. Madina Dauda, gare ki.
Wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙuduri ne da mataimakin marasa rinjaye, Sanata Emmanuel Bwacha, ya kawo zoren majalisar. Bwacha ya ƙara da cewa yanzu haka 'yan fashi da 'yan ta'adda suna tattaunawa domin neman kuɗin fansa ta hanyar amfani da wayoyi tare da yin nasara da su.
Population Najeriya fiye da miliyan 200, wasu kasashen da bamu kai su ba wana abubuwan duba su fara wurin. Yaya za ka ma ɗauki SIM card ka yi amfani da shi, misali ko a Saudi Arabia ko a Iran ko a Israel, a ce ba kama ya nema za ka fara?
Shi ma Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wani mai hankali kuma ɗan ƙasa dole ne batun tsaro ya tayar masa da hankali.
Da bawan zaman za a yi a ƙasar nan da za a ce an zauna a yi wani magana mutum ɗaya biyu uku wanda yake maganin harkar tsaro bai shiga ciki ba, to kuma ba abu ne wanda yake zan faɗa a gidan rediyo an ce ai kaza kada ai kaza, a'a, iyaka dai abu da gwamnati goyon baya daidai gwargwadon iyawanmu. Kwana-kwana ya kashe shugaban jam'iyyar APC na jihata Sasseko.
Amma a wani abu mai kamar mayar da martani, ministan kula da ma'aikatar sadarwa Isa Ali Fantami ya ba da bayani cewa a lokacin da ya kama aiki an rufe layuka sama da miliyan 2 waɗanda ba a yi musu rajista ba.
Zuwa na da ne akwai SIM da ba a yi rajistarin ba da ake aiki da su a wuri a Najeriya. A ƙarƙashin umarninmu mun bincike adadin su, da adadin ma ba a samu sani ba, aka samu guda miliyan 9,400 cikin taimako Allah muka sa a kammala rajistreshin da su wanda ba a su yi ba a rufe layukansu. A cikin ƙasa da wata guda an rika layi miliyan 2,200 kai da wanda ba su yi ba. Kuma tun daga nan muke kokarin sa ido mu ga cewa dukkan wani SIM a masa rajista a Najeriya, don wannan zai taimaka wajen harkar tsaro da kuma abin da ya kama da wannan.
A yanzu dai majalisar dattawa ta ce ta damu ainu da yadda tsakanin masu kariya da mai karewa na ƙara lalacewa a sakamakon haifar da karya doka da oda, kamar yadda aka nuna a lokacin zanga-zangar MSARS wanda wasu ɓata gari suka kwace daga baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Yunkurin da Amurka ke yi na daƙile barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duk Afirka na cikin wani hali yayin da kwamandojin soja ke kokawa game da yiwuwar rage yawan sojoji da sauya wasu fifiko, a cewar wani sabon rahoto na gwamnati kan ayyukan yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojin Amurka da ke Afirka a halin yanzu tana da dakaru 5,100 da aka jibge a nahiyar, kuma yawancinsu suna Jibuti ne. Kimanin sojoji 650 zuwa 800 ke aiki a Somalia, tare da ƙarin 760 da aka tura zuwa sassan yammacin Afirka. Jami'an ma'aikatar tsaro na Pentagon suna nuna damuwa cewa ba tare da ci gaba da kasancewa ba, yunkurinsu na daƙile ƙungiyoyin da ke alaƙa da Al-Qaida da ISIS na iya faɗawa wani hali. Jami'an Pentagon sun kasance suna tunanin rage yawan sojojin da aka jibge a Afirka a cikin mafi yawan shekarar ta gabata. tare da tattauna batun janye wadda ba makawa wanda zai fara a watan Disambar bara. Kasancewa cikin rikice-rikice da fama da matsalar tattalin arziki, fiye da 'yan kasar Siriya miliyan 9.3 ne ke cikin hatsarin yunwa a wannan lokaci na hunturu, inda farashin burodin da ake ba da tallafi ya ninka sau biyu a cikin watan da ya gabata, kuma samun damar agaji ya ragu sosai. Farashin kayan masarufi sun yi tashin goron zabin da ba a taba gani ba, yanzu muƙaddashin mataimakin shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Ramesh Rasanjiham ga taron Majalisar Tsaro a jiya Laraba. Farashin burodin da ake ba da tallafi, wanda masu fama da talauci da iyalai masu rauni suka dogara da shi, ya ninka sau biyu a watan da ya gabata, yayin da nauyin burodin ya ragu da kashi 15 cikin ɗari. Ya ƙara da cewa ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. A watan da ya gabata, gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta Siriya ta sanya iyaka akan adadin burodi da iyalai za su iya saya, kuma farashin burodin na kasuwa ya ƙaru, ya tashi da kashi 26 cikin ɗari tsakanin Satumba zuwa watan Oktoba, yayin da farashin wasu 'ya'yan itatuwa da kayan marmari ya tashi da kashi 44 cikin ɗari. Wata kotun ƙasar Turkiya a ranar Talata ta ƙara sabbin waɗanda ake tuhuma a cikin ƙarar da ake tuhumar jami'an Saudiyya da ake zargi da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito, a shari'ar da Ankara ta ce ana buƙatar bayyana cikakkiyar gaskiyar lamarin game da kisan. Khashoggi mai sukar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ne. An yi masa ganin ƙarshe lokacin da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyya da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoban shekarar 2018. Jami'an Turkiyya sun yi imanin cewa an daddatsa jikinsa tare kuma da ɗauke shi, yayin da ba a gano inda gawarsa take ba. A watan Satumba, wata kotun Saudiyya ta ɗaure mutane 8 tsakanin shekaru 7 zuwa 20 a kan kisan, a shari'ar da masu suka suka ce ba ta gaskiya ba ce. Babu ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙara da sunansu. A zaman kotun da aka yi a ranar Talata a Istanbul, zama na biyu kenan kawai na shari'ar da aka buɗe watanni 4 da suka gabata, kotun ta amince da tuhumar da ake yi ta karo na biyu, inda ta ƙara mutane 6 da ake zargi cikin jerin jami'an Saudiyya 20 da tuni aka yi musu shari'a ba tare da sun halarta ba.
Zuwa gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu jihar Barnan arewacin Najeriya, inda hukumar kiyaye haɗuran ababen hawa ta lura cewa wajen ƙoƙarin kauce ma Boko Haram, motoci kan yi gudun da kan haddasa haɗari. Haruna Dauda Gareka.
Kwamandan ruwa da kare hatsara na jihar Borno, wato Alhaji Sunusi Ibrahim, ya ce cikin wannan shekara kaɗai an samu asarar rayuka 23 da kuma munanan raunuka guda 90 sakamakon hatsarin mota da aka samu a kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu da gudun kaucewa Mahara, musamman ma kan wannan titi ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Benishek. Kuma wannan hanya ita ba kowane hanya zirga-zirga, ganin cewa ita ce hanya da tashi daga garin Maiduguri har ta dangana zuwa birnin Ikko. Kwamandan Sunusi Ibrahim ɗin da ya yi ƙarin haske game da yadda ake samun yawaitar hatsarurruka akan wannan hanyar.
Kowa ya san halin da muka samu kanmu a nan Borno. Na ɗaya hanyar dai ba ta da kyau, na biyu kuma kowa yana so ya wuce wannan danger zone. Kaga ganin zuwa Auno, daga Auno zuwa Jakana, daga Jakana zuwa Benishek, wannan in dai ka wuce wannan to kana ganin ka wuce wajen hanya mai hatsarin da kake tunanin abin da kowa yake tsammani. Ba na so in bayyana abin da muke nufi, yasa ga kowa da ta gudu cikin wannan shekara an samu hatsarurruka guda 11, kuma daga ciki akwai mutane 23 suka mutu, bayan haka kuma mutum 90 sun samu raunuka.
Alhaji Ahmadu Musa dai shine sakataren kungiyar direbobi na jihar Borno da ake kira NURTW da mai soma da bayyana irin halin da direbobin suke fuskanta.
Yanzu gaskiya halin da muke ciki hali ne na kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A kullum in ka fita kan hanya baka san me zaka tarar ba. Kuma muna kira ga federal government na Nigeria, musamman hanyar mu, babban hanyar mu tsakanin Maiduguri da zamaturu don Allah a gyara mana hanyoyi.
Kamar wani irin matsaloli za a ce musamman direbobin ku suka fuskanta?
Babban matsalan da direbobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya. Wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin Maiduguri da Manguno kafin ka je, kosam kamar yadda nake gani za a fita a tara direbobi. Za ka ga wani za a tare a dauka direba da mota duka a shiga jeji. Haka hanyar Maiduguri to Damaturu ma kwanaki iri wannan ya cika faruwa. Duk da sojoji suna kokari sun fita suna operation.
Wannan hanya na Maiduguri Damaturu zuwa Kano dai na ɗaya daga cikin hanyoyin da aka ba da kwangilan su tun a lokacin gwamnatin Obasanjo. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, to kamar yadda ba a rasa ji ba, wasu kusoshin jam'iyyar APC sun kai ziyara ma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, al'amarin da ke ta samun fassara kala-kala. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne kuma shugaban riko na jam'iyyar ta APC na ƙasa baki ɗaya, shine ya jagoranci tawagar zuwa bayansa da sunan taya tsohon shugaban murnar cikarsa shekaru 63 da haihuwa. Cini dai jam'iyyar PDP mai hamayya ta Dr. Goodluck Jonathan din ke cewa ziyarar wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa gwamnatin PDP ta kwatanta adalci cikin shekaru 16 a mulkinta. Sai dai Alhaji Sir Lamido guda cikin mutane 8 da suka kafa jam'iyyar ta PDP na cewa
gwamnatin mulkin Jonathan mai ba gaya masa ba, duk abin za a yi na cin mutunci an yi shi. Kuma bayan Allah ɗan Najeriya akan cewa suna ganin masu waɗannan manya ne irinsu Buhari sun yadda. To a waye gari Buhari da kansa yake cewa jarasa mutum ne, sannan har a zo a ce wurin APC suna kansu ziyara. To ai ba su je gun jarasan ba, sun je gun PDP ne. Buhari ce idan ana Boko Haram ya kai wata shida a yanzu, to masu mulki ne suke yinta, to shi shekara 5 ana Boko Haram. Iya an waye gari tafiya tsakanin Kaduna daga Abuja ta gara ba a magana abin faruwa a ƙasar Kaduna ko a ƙasar Zamfara.
Duk da cewa gwamnonin sun ce taya murna ga tsohon shugaban shine makasudin ziyarar tasu, amma manazarta na fassara ta da cewa alamu ne da ke nuna APC na zorce shugaba Goodluck Jonathan. Sanata Masaudu El Jibril Doguwa da ke zaman memba a jam'iyyar ta APC ya ce idan hakan gaskiya ne to akwai bukatar gyara.
Daga lokacin da jam'iyyar da take mulki take bin mutane suke tsuntsuncewa waɗanda za su taimaka a dawa ta zauna demokradiyya ta zauna da gindinta, ai ba za a kai inda ake so a kai ba. Menene ya kai su wajen shi? Shin yana da alaka da cewa ya dawo cikin jam'iyyar nan ta APC ya takara? Idan kuma sun yana da alaka ya dawo cikin jam'iyyar nan ta APC ya takara, me yasa laifukan da suka faɗa a baya ba su ne?
Ko yaya jam'iyyar PDP za ta ji idan ta tabbata Jonathan ya sauya sheka zuwa APC?
A PDP kowa ɗa ne, kowa ra'ayi ka shi ƙarai ta yaran so da kowa da yanci abin da yake so. An yi nagin cewa muƙinsu shi ne masoyinsa, amma wasu ke batansa yanzu ya sauka lafiya.
Idan haka ta faru me mataki da jam'iyyar PDP za ta ɗauka? Misali
dacen ai yanta sun bata ko su bata ba, dacen manya-manyan PDP da ta haifa a kare ne su ba su bata ba, sun da aiko.
Alhaji Sallami da kenan tsohon gwamnan Jigawa kuma dan kwamitin amintattun jam'iyyar PDP. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali da kuma rashin mutunta juna tsakanin ma'aurata. Bakin da muka gayyata domin musayar miyo sun hada da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf Magidanci kuma mai kula da lamura. Barista Amina tana bayani akan masababin wannan lamari lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau
duk abin da ya ja mana wannan. rashin bin al'adan. Kamar yanda na kara, ita kuma ko kowa zai ba al'adarsa ya zauna lafiya, ko kowa zai ba al'adarsa ya ga ba daidai ba, to shi Bahaushe saboda al'adarsa da addininsa sun cakuɗe, sun rikice, sun zama abu daya. To ni zan iya cewa barin addininmu shi ya jawo mana muka samu kanmu a cikin lalacewar da ta fita kowa.
Barin dan dora maka abinda barista ta ce, an fasa mata, ina da wani statistics anan daga Nigerian Social Institution and Gender Social Institution wanda suka akan Gender Index Violence. Gender Index Violence 2016 wanda suka ce 30.5% kashi a cikin kashi 38 din nan da aka yi reporting, kashi 30.5 maza ne suka yi violence against women. Violence against women maza ne suka farwa mata. Kashi 8 ne kadai aka sami mata suka farwa maza.
Malam Abdurrahman, a cikin bayanan doctor da na barista da yake kashe-kashe, musamman shi doctor yake cewa kuna daukar matakai na hana su kudin cefa ne, na kai musu duka da waye da sauransu. Wai a lokacin da mace ta bata wa magidanci rai, ana cewa waɗannan abubuwan ba su dace ba, gashi mala ya kawo mana kashe-kashe, baya shi magidanci baya wani nazari na watakila sigar da zai bi ba tare da ya hana ta kuɗin cefa ne don ya azabtar da ita ko kuma da ya kai mata duka ko mu hangulɓa ba?
Akwai sigogi da yawa, ko da safan nan ma sai na je na yi wani alƙalanci na irin wannan matsalar. Mutum ne aure yarinya ke zaune, sai yar hatsaniya ta tashi a tsakaninsu. Yar hatsaniyar nan kuma ta kara ta karya ba, wannan sukarin nan ba zai isa ko kunnan da kace a dama za a ba wa yara ko za a ba kaza ba, sai ya ce a ji a shaka. Watakila abin bata mata rai yayi, sai ta mayan masa da martanin da bai mai daidai ba. Martanin ta bayan masa kuma shine yazo da Allah dan bana aran roba zan su zuba shinkafa, ta ce ba za ta bayar ba, ai ba ta kafa ce dan bana aran kaza zan ne kaza ba naka bane. Shi kuma sai ya dauki robobin, tunda abinci ma ya bata, ta ce ba ta ci, ai shi ya zo ba ta ci ba, sai ya ɗebi abincin da taliyar da ya faffasa robobin, ya dauki katifa jariri ya yanyanka, ya dauki duk wasu abubuwa da ya san cewar shi ya siya da kudinsa, yayyaga su ya je zuba su a masai.
To
aka kamun kes din, sai take cewa wai ba wannan ne kes din ba, ai kes din da daddare ne, ya neme ta yarinya tana kuka, so tace bari ta rarrashi yarinya ta yi bacci tukun da kafin harkoki su kan kama. Shi kuma ya yi fushi ya ce ba ma ya so. So da safe ya ce ta tafi gidansu, kamar ta tafi mai kira ta ya abinda zai yi a gaban ta, zai ce ko kina nan ko baki nan, ni zan iya jiyar da kaina, so ke baki da wani amfani kenan, ya tura ta gida. So aka zo aka same ni gashi, sai na kirawo ta. Personal ba na so magana a gaban mahaifiyarta, saboda ita mahaifiyarta in kai maganar yar a gaban ta za ta zo ta tare, ba za ta bari ka isar da sakon da kake son isarwa ba. Me ya jawo? Saboda jarabar san yaya, akwai iyaye mata da wallahi ba sa san su bar uba yewa yan shi magana ta fahimta da zai fahimta da zai ta akan hanya, sai su zo su tare su ringa nuna su suke katon mata yanci, su suke kaza, kai uba ba wani abu za ka iya yi ba, ko ma mai aka kawo sai dai ka ce a yi reconciliation ta koma.
Asasanta
su ta koma. Duk uba ba zai so ya ga shi a gida zauna ba, inda ta isa aure. Duk yanda zai yi asasanta a koma zai yi, mu da haka muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi. Sai na kirawo ta, na ce da Allah ki sake min bitar abubuwan nan da suka faru. Bayan shi na buga mai waya dama na tambaye shi da abin da ya faru, ya gaya mu. Ya ce duk abin da ta faɗa ba haka ba ne, ga shi dalili, tana yi mai gori ne akan kayanta. Ita wannan kayanta ne aka da zuwa ka ba zai amfani da su ba tunda kaza ya faru. Shi ne sai na kira wuta, sai na ce da aka kai ki ɗakin sa me ya faru? Sai ta shiru da sun kuyar da kai, sai na ce kin ba shi kanki gaba daya nan ma ta sun kuyar da kai ta murmushi, sai na ce sai roba da cokali da kofishin zaki kasa bashi wanda ba su da muhimmanci. Ai jikinki yafi wannan muhimmanci da take doka take mallaka masa gaba ɗaya abin da zai da shi. Nace abin da yasa na kawo ki gefe mai magana da asusuba a gefe guda saboda ba na son wani ya zo ya hana ni gaya miki abin da ya kamata in gaya miki dan ba zan ji kunyar gaya miki duk abin da nake so in gaya miki wanda zai zama masalahar aurenki ki zauna lami lafiya da mijinki ba.
Cewa nayi misali matakan da kuke dauka ko kuma ake zargin ana dauka kamar yadda kashakashan dokta ya kawo cewa akwai na kai duka akwai na cin zarafi ta hanyar magana ya gaya ci mutuncin ta ya fada mata magana ta zagi ko mai ciwo to shine yake cewa ma a baya bayan nan ma wani wata siga ta fito ta ma sai ya hana ta kudin shi
gani economic violence
economic violence ko kuma ya kisse mata
wai ba wata hanya
to babu wata hanya misali
da za a bi
da za a bi dan a horas da ita a matsayin narko misali
ni kana kamar ni yanzu misali zan baka misali akan kaina ni duk abin da mace za ta yi min bazan hana ta ci ba bazan hana ta sha ba duk haƙƙin da na san Allah ya dora a kaina zan bata amma ni na san hanyoyin da zan bi in ci asata
kamar
yau
na farko
dan ba mu misali dama irin waɗannan misalan muke so saboda manufar ita ce dukkanin mu mun yarda kai mu hangurba ko fadar magana mai zafi ga mace ko hana ta kudin ci bane ko wani abu mai kama da haka wato ba daidai bane misali
ba daidai bane gaskiya
da haka muna so mu fito da wasu hanyoyi idan mutane su fahimci cewa ba sai ka bata wa kanka lokaci a can ba zaka iya yi mata narko wato ka ladaftar da ita akan abin da kake ganin ta yi maka ba daidai ba ba tare da ka azabtar da yunwa ba ko ka azabtar da lafazi na cin zarafi ko kuma ma kai hannu ta hanyar duka ba
kaga na farko mace ko me kake bata ai za ta buƙaci irin su kayan dadi misali ko su tsire ne ko su apple ne wannan wasu abubuwa na extra
wasu abubuwa na ba sabon ba
ne yawa ko ka je rufai da ka siyo mata fura ko wata yar kaza ko wani shayi tana bukata ta ce shayi kala kaza nake so da diran sha kun saba kuna yin haka to diran ta bata min rai ba wannan labari
sai ka janye wannan
ai wannan dama
nagode Allah da bani
a kai guda wallahi gefe guda nake aje shi
da na ba
zan koda ka siyo
ai dama abin ya faru ne kafin na fita ko zai faru ne kafin fita so koda na siyo zan bayar a lokacin amma next zan yanke shi
wato dai
koda kudin fatarwa nake bayar wato washe gari babu
kana da haƙƙin da Allah ya bayar
shi kada zan bata
zaka sauke
amma extra babu
abin da ake cewa privilege abubuwan jin daɗi
wannan alfarma ba zan yi
shi ba misali kana da mota sai mata mota zaka iya karɓar mukullin ka ko ka hana ta kudin mai
in hana kudin mai ba zan ma karɓi mukulli ba na karɓi mukulli wata makarantar ta so da ba amma sai in hana kudin man
haka ko kuma in za ta yi wani ankon wani
magyara ne in ki gyarawa in parking dinta
tunda dai baka hana ta ci da sha ba
ai dakta na gode wa Allah da bani da na ba mazali ke amma ba zan ba
to sai ku biyo mu domin jin wannan sirri da barista ta ambata kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin kwalayyar dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadi
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takeice
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jurewa mummunar cutar coronavirus da ke karuwa. Prime Minister Pakistan ya yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a Afghanistan. Prime Minister Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumin da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubankiro Jojone da ya hada, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarwa ke muku fatan alheri. Wassalam.